هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ان هو نما نغايسوا تا الدين المسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته منا غوديا وعبنجي سبحانه وتعالى da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi wanda yake mai albarka wanda ake gabatar da karatu wa iyayenmu mata a cikin wannan wata wanda yake mai alfarma aya safiyar asabar 22 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wacce ta yi daidai da 22 ga watan Maris na shekara ta 2025 miladiya. Maudu'in da aka bamu kan cewar za mu yi magana a kansa kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar, maudu'i ne wanda yake da matukar muhimmanci kwarai da gaske domin ya shafi rukuni na biyu cikin rukunan addinin musulunci wato sallah, wadda zance mafi rinjaye cikin zantuttukan malamai duk wanda ya bar sallah baya yi saboda sakaci to fa wannan ya fita daga musulunci. To kaga wannan maudu'i yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske. Al-Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen, Allah ya masa rahama, yana ga kafircin wanda yake wasa da sallah ya fi kafircin ba Yahude da ba Nasare, domin su ahalul kitabi an halatta a auri matansu, to amma shi kuma wanda baya sallah kafiri ne kata'an, wadda ƴaƴansa ma an haramta maka aurensu idan suka zama irinsa su ma ba sa sallah. To kaga illa da hatsarin barin sallah, inji Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen, ya fi illa da hatsarin kafircin Nasara da kuma kafircin Yahudu. To wannan yana ƙara fito mana da ƙima na wannan maudu'i da aka ce za a yi magana a kansa. Maudu'in ya shafi ɓangarori guda uku. Ɓangare na farko fa'idojin sallah, ɓangaren maudu'in na biyu ladubban sallah, sai kuma ɓangaren maudu'in na ƙarshe kurakuran sallah, ma'ana kurakuran da ake yi a cikin sallah. Ba tare da mun ɓata lokaci ba, kai tsaye za mu shiga zuwa ga maudu'i ɗin. Sallah tabbas tana da fa'idoji wanda suke masu tarin yawa, wanda galibi yana da wahala a ce ya sunɓu yawa musulmi, sai dai iya halarto su ne sai ka ga zai iya zama aiki. Amma duk wanda za ka tambaye shi fa'idar sallah zai iya gaya maka ɗaya biyu zuwa uku saboda girmar wannan ibada. ‘Yan uwa, mafi girman fa’ida cikin fa’idojin sallah, idan bawa ya zamanto yana kiyaye ta da ladubbanta da sharuɗɗanta da rukunanta, to wannan garkuwa ce gare shi daga aikata ayyuka na saƙo, kamar yadda Allah subhanahu wa ta’ala ya bayyana hakan cikin Al-Qur'ani, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, ita sallah da ka gani tana hana bawa alfasha da munkari, su ne abubuwa waɗanda suke na saƙo ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda Ubangiji ya kyamaci bawa ya aikata su. To idan bawa ya zamanto mai kiyaye sallah, mai tsaida sallah, to sallar za ta zamanto masa garkuwa daga aikata ayyuka waɗanda suke za su fusata Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To wannan zai fito mana da girmar wannan ibada ta sallah, wadda Allah maɗaukakin sarki ya farlanta mana ita a wuni da dare sau biyar. Fa'idar wannan ibada ta biyu, a duk lokacin da bawa ya zamanto yana kiyaye ta, Allah maɗaukakin sarki zai na kankare masa zunubansa da ita. Idan yayi sallar azhar gabanilla, idan yayi sallar azhar gabanilla asar ta zo, kurakuran da yayi tsakanin sallolin biyu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai goge masa ya kankare masa. Hakanan idan yayi sallar la'asar gabanin magariba, an wannan rata da ke tsakanin sallolin biyu, abubuwan da ya aikata na kurakurai Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai goge masa. Wannan ya fito mana da falalar wannan ibada mai girma. Imamu Muslim ya fidda hadisi cikin sahihinsa, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna majtuni bal kaba'ir. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, salloli guda biyar da ake yi a wuni da dare, azhar, la'asar, magriba, isha, da kuma sallar juma'a zuwa juma'a wadda ake mako mako, da kuma ramadan da ake shekara shekara, ratan da ke tsakani, Allah Ubangiji subhanahu wata'ala na kankarewa bayi zunubansu matukar an nisanci manya manyan laifuffuka. Kenan ratan da ke tsakanin azhar da la'asar, Allah zai goge wa bawa zunubinsa. Haka la'asar da magariba, haka magariba da isha, haka nan tsakanin isha da asuba, waɗannan rata da ke tsakanin kowace sallah da ƴar uwarta, Allah maɗaukakin sarki na goge wa bawa zunubansa matukar baya aikata manya manyan zunubai. To haka nan sallar da ake ta juma'a ta mako mako, daga juma'a zuwa juma'a, zunubin da bawa ya aikata a cikin mako Ubangiji zai kankare masa. To amma watakil ƴan uwa mata su ce, to ai juma'a kan maza ne suke yi, mu kenan ba mu da rabo, kuma kuna da rabo irin naku. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewar idan mace ta yi biyayya wa mijinta, sa'annan kuma ta kare masa duk wasu haƙoƙinsa da suke wuyanta, ta sauke su, to Allah maɗaukakin sarki zai bata falalar da ya ba wa ɗa namiji a sallar juma'a da kuma zuwa raka gawa. Kenan ita mace in ta kula da gida yadda ya kamata, namiji da zai fita ya je yayi sallar juma'a, falalar da zai samu ita ma Allah zai bata. Lokacin da za a yi rasuwa, a zo a yi sallah wa gawa, a raka ta zuwa makabarta, kaga ai wannan duk mata ba sa yi, maza ne suke yi, kuma yana da girman falala da girman lada gurin Ubangiji. Tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewar duk wanda yayi sallah wa janaza yana da ladan da ya kai girman dutsen Uhudu. Dutsen Uhudu kuma daga gurin da muke zaunan nan a fadi ya wuce gate din makarantar nan, a tudu kuma zai kai waɗannan bishiyoyi ko ma ya ninka. To a ce an baka lada da yawansa ya kai irin wannan girma, ai kaga ba lada ba ce wacce take kaɗan. To duk wanda ya salla wa janaza gawa kenan zai samu lada wanda girman wannan ladan bai gaza girman dutsen Uhud ba, a nauyi da kuma yawa. sa'annan kuma idan ya raka ta makabarta nan ma za a bashi lada wanda girman wannan lada da nauyin ladan bai kasa girma da nauyin dutsen Uhud ba. Kenan wanda ya yi sallah wa gawa kuma ya raka ta yana da lada wanda ya kai girman dutsen Uhud ninki biyu. To mace duk da bata samu wannan alfanu ba, an bata ta hanyar biyayya aure. Shi yasa Bahaushe yake cewa aure bauta ko? Bauta ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala idan an kiyaye haƙoƙinta. ‘Yan uwa, fa’ida ta uku cikin fa’idojin tsaida sallah ga musulmi, sallah idan mutum ya zama mai kiyaye ta tana samar masa da nitsuwa ta zuci. Duk wanda yake kiyaye sallah za ka tarar ba shi da damuwa. Damuwa ya yi bankwana da ita, kuma a sama-saman nan za ka tarar galibi da yawa daga cikin mata suna da cututtuka ta damuwa, depression, anxiety, galibi cututtukan mata ne. To ga waraka ita ce kiyaye sallah akan lokacinta da sharuɗanta da rukunanta da kuma nitsuwa a cikinta. Matukar kina kiyayewa to wallahi za kina samun nitsuwa. Idan ma damuwa ce ta ishe ki shiga sallah, in kika shiga sallah za ki samu nitsuwa. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama idan abu ya ɗaga masa hankali sai ya ce wa Bilal, ya Bilal arihna biha, ya Bilal, ya Bilal ka hutashe da mu da sallah, ka hutashe da mu da sallah. Shine fadin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Duk wani abu da yake ɗaga muku hankali zai ci muku tuwo a ƙwarya, to ku nemi taimakon Ubangiji ta hanyar haƙuri da kuma hanyar sallah. Wato sallah tana kawo nitsuwa a zuci, in ma wani abu ne ya ɗaga ma hankali, wani abu ne ya tada maka hankali, idan ka shiga sallah za ka samu nitsuwa ta zuci. Ya tabbata cewa Abdullahi ɗan Abbas, Allah yarda da shi da babansa gabata, yana kan hanyarsa ta tafiya a kan dabbarsa, sai labari ya iske shi kan rasuwar ɗan uwansa Kutham, wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya. Ka san rasuwan ɗan uwanka na jikinka dole zai taɓa zuciya, zuciya za ta yi raɗaɗi saboda ka rasa shi kenan, sai kuma a lahira. To wannan abu sai bugi zuciyar Abdullahi ɗan Abbas, Allah dade shi da babansa, sai ya yi gefen hanya ya sauka daga dabbarsa ya mata da baibayi, ya yi alwala sai ya shiga sallah yana karanta faɗin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ista'inu bis sabri was sala, ku nemi taimako na Ubangiji da haƙuri da kuma sallah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, lallai ita sallah al'amari cewa take mai girma, ba kowa ke kiyaye ta da dokokinta da sharuɗanta da rukunanta ba, sai waɗanda suke masu kushu'i. Ya shiga ya yi sallah gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki kaddara masa zai yi, ya idar sai ya samu nitsuwar zuci, hakan ya bashi dama ya dawo ya hau kan dabbarsa ya ci gaba da tafiyarsa. Wannan yake nuna duk wata damuwa da bawa ya shiga zai iya samun sassaucin wannan damuwa a cikin sallah. Wannan kuma da yawa daga cikin al'umma musulmi sun gafala daga haka ɗin, kuma tabbas in aka jarraba za a ga hakan haka yake. Fa'ida ta huɗu cikin fa'idoji na wannan ibada mai girma ta sallah ita ce farkon abun da za a fara yi wa bawa hisabi ranar gobe kiyama. Za a zo a duba sallarsa, idan sallar ta zamanto ta cika ta kammalu shikenan komi ya yi, amma idan ya zamanto an samu naƙasu cikin sallarsa to sauran abubuwa kuma zai zamanto ba za su yi tasiri wa bawa ba a gurin Ubangiji. haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya fidda shi cikin sunan dinsa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace awwalu ma yuhasabu bihi al'abdu farkon abin da za a fara yi wa bawa hisabi da shi ranar gobe kiyama as-salatu salla ita ce farkon abin da za a fara masa hisabi kanta salatuhu annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa in saluhat in sallasa ta inganta wace yayi ta yi a nan duniya faqad aflaha wa anjaha to lalle wannan yayi babban rabo kuma ya tsira ya tsira daga hukuba ta ubangiji subhanahu wataala idan sallarsa ta zamanto ta yi kyau sai annabi ya ce wa in fasadat in kuma sallar ta lalace kullun in yazo sallar jekina yiki yake yin ta baya maida hankali yayi ta yadda ya kamata yadda aka karantar da shi yayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce faqad khaba wa khasira to wannan ya tabe yayi asara wannan na nuna zai hadu da fushi na ubangiji subhanahu wataala kaga wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi magana kan sauran ayyuka ba kenan koda ma yayi sauran ayyuka nagartattu ba za a waiwaice su ba matakar sallar sa bata zamanto ingantacciya ba shine malamai suka ce wannan yana nuna maka ayyuka da kake na kwarai a nan duniya idan kana so su samu shiga idan kana so su samu karbuwa gurin ubangiji to ka kiyaye sallah amma matakar zaka yi wasa da sallah duk yadda zaka yi nagarta wajen aikata aiki kaza da kaza da kaza da kaza to fa ka sani kana wahala ne kawai wannan yake nuna ibadu da bayi suke yi sallah kamar ita ce jagora ita ce jagaba shi yasa a ko ina zaka ji idan ana bayani kan ginshikai da rukunai na musulunci zaka ga sallar nan ita take zuwa a mataki na biyu abu daya ne kawai ya dara ta shine kadaita Allah madaukakin sarki shi kuma in an rasa shi ma sai a rasa musulunci din in an rasa shi sai a rasa aikin gaba daya wato yi wa Allah ubangiji subhanahu wataala ibada shi kadansa kebe shi da ibada takaita shi da ibada wannan sharadi ne cikin sharuddan da zai sa ubangiji ya karbi aikin bawa shi yasa yace wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa to sai biyo baya da wa yuqimus sala kaga wannan yake ƙara nuna muhimmancin ita ibadar sallah su bayi na ubangiji subhanahu wataala ba a umurce su ba face su bauta wa ubangiji suna kebe wannan ibadar wa ubangiji shi kadansa ba tare da sun tara shi da wani ba tare da sun hada shi da wani ba cikin ibada din to saboda haka ƴan uwa wannan yake nuna mana girman wannan ibada ta sallah ta yadda sauran ayyuka da kai ba za su samu shiga ba za su samu karbuwa ba matukar ita wannan ibada ta sallah bawa ya tozarta ta sai fa'idar wannan ibada ta sallah ta biyar wannan ibada ta sallah ƴan uwa ai ba ita bace kawai rukuni cikin rukunan musulunci na san idan na nema daga gare ku kan ku lissafo mun rukunan musulunci kowa za ta iya kamar yadda ya zo hadisin Abdullahi dan Umar Allah yarda da shi da babansa wanda Bukhari da Muslim suka fidda hadisin cikin sahihansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace buniyal islamu ala khams wannan musulunci da muke gani an gina shi kan ginshikai foundation guda biyar na farko shahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kalmar shahada guda biyu shaidawa babu abun bauta bisa cancanta sai Allah sa'annan kuma shaidawa cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama manzon sa ne wannan ginshiki na farko kenan wa iqamis salati da kuma tsaida sallah wannan ginshiki na biyu wa ita'iz zakat da bada zakka wa saumi ramadan da azumin watan ramadan wanda muke cikin sa a yanzu wa hajji baitillahi alharam, na ƙarshen su kuma aikin haji. Dan uwa, waɗannan rukunai guda biyar, rukunai hudu dinnan ai muna aikata su ne a zahiri da gaban jikinmu. Sallah ana yin ta daga gabbai, haka nan azumi ana yin sa daga gabbai, haka ita ma zakka, haka aikin haji. Waɗannan ibadu guda hudu da ake yin su daga gabbai, idan mun duba sauran ukun duka dan aike aka turo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mala'ika jibrilu yazo masa da su. Mala'ika jibrilu shi yazo wa annabi sallallahu alaihi wasallama da azumi, shi yazo masa da zakka, shi yazo masa da aikin haji. Amma sallah ba, sallah ba a turo dan aike ya kawo ta ga manzon Allah ba, saboda matsayin ta gurin Allah. Takanas ta Kano aka dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yaje babu shamaki, ba abinan tsakani sa da Ubangiji, ya karbo ta kai tsaye direct daga gurin Ubangiji, ya karbo sallah. Babu dan aike, babu shamaki, diddai dan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna wa bayinsa kimar wannan ibada ta sallah. Hakan yasa ya bayar da ita kai tsaye wa ma'aiki. Amma sauran ibadu da ake yi masa, duka aikowa akai, aka zo aka kawo masa, mala'ika Jibrilu shi aka aiko, dama shi ne dan aiken Ubangiji ta wannan bangare. To wannan ƴan uwa ya nuna mana matsayin ibadar nan gurin Ubangiji. Sa'an nan kuma ƙarƙashin wannan da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya je, Allah madaukakin sarki ya farlanta masa wannan ibada ta sallah guda 50 ne. Salloli 50 aka wajabta mana, salloli 50 a cikin wuni da dare, Allah madaukakin sarki ya farlanta mana su. To annabi ya karbo sallolin nan guda 50, ya juyo da su yana dawowa, yayi kitubus da annabin Allah Musa alaihi salam, yake tambayarsa me aka farlanta wa al'ummar ka na ibada ta sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ga sunan salloli ne guda 50 a wuni da dare. Annabi Musa alaihi salam, tunda yana da experience akan ibadu na bayi, saboda gabanin annabi shi an aiko shi, kuma al'ummar ma da aka aiko shi gurinta ba a taɓa yin kangararriyar al'umma kamar ta ba, sai ya zamanto ya samu gogewa wajen mu'amala da mutane, tunda ya sha gwagwarmaya da wannan al'umma ta Banu Isra'ila, ya wahala da su, sun jikkata shi, sun sa shi ya yi gwagwarmaya mai tarin yawa maras iyaka. To wannan yasa ya zama yana da gogewa sosai. Shi ne yake ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama shawari kan cewar wannan ibada da aka wajabta ta wa al'ummarka ba za su iya ba, ta musu yawa, ka koma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rage ta. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi shawarin annabi Musa alaihi salam, ya juya da waɗannan salloli guda 50 gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ya rage su daga 50, suka dawo 45, aka rage 5 a ciki. Ya juyo, ya dawo, ya sake haɗuwa da annabi Musa alaihi salam, ya ce masa, saura nawa? Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, saura 45. Ya ce, a 45 ma sun yi yawa, ka koma a sake ragewa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake komawa gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, aka sake rage salloli 5, ya zama saura salloli 40. Ya dawo, ya haɗu da annabi Musa, ya ce, saura nawa? Ya ce, saura 40. Ya ce, su ma sun yi yawa, ka sake komawa Ubangiji ya sake ragewa. Haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga je kaka dawo tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da annabi Musa alaihi salam, ana ta rage waɗannan salloli yawansu har suka zamanto saura 5. Waɗannan 5 ɗin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya juyo da su, sai ya sake haduwa da Annabi Musa alaihi salam. Annabi Musa ya ce masa saura nawa? Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce saura salloli biyar. Ya ce ai biyar din ma kuwa sun yi wa al'ummaka yawa, ka koma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙara rage su. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ina jin kunyar Ubangiji domin nayi ta koma masa yana ragewa, yanzu kan ba zan iya koma masa ba, zan tafi da biyar din su yi. Babban abin da zamu kula da shi ɗan uwa a wannan gabar, saboda kimar wannan ibada gurin Ubangiji, da ya tashi farlanta ta guda 50 ya farlanta ta, wannan zai nuna maka girman ta abun Ubangiji. Sannan abu na biyu da zamu fahimta daga wannan takaitacciyar kissa ɗan uwa, Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ibada ta sallah an yi ta rage ta har ta dawo biyar. Biyar din ma Annabi Musa alaihi salam ya ce al'ummar Annabi ba za su iya ba. Karkashin wannan za mu fita da fa'idoji guda biyu. Gashi yanzu amma muna yin biyar din ko ban ma yi, wace ce sallah biyar ke gagaranta anan? Da Allah ta ɗaga hannu mu ganta. Akwai wadda sallah biyar take gagaranta anan? Babu ko? To amma ai Annabi Musa alaihi salam ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama salloli biyar din sun yi yawa wa al'ummar ka, ka koma a rage, ba za su iya ba. Kuma sai gashi ana yi din. To karkashin wannan ƴan uwa, kamar yadda na yi ishara a baya, za mu fita da fa'idoji guda biyu. Fa'ida ta farko, za mu fahimci yadda annabawan Allah subhanahu wa ta'ala suke tausayawa bayin Allah. Wannan zai nuna maka tsantsar tausayi ce kawai daga Annabi Musa alaihi salam. Yasa yake ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a rage wannan ibadar. Kuma duka annabawan nan haka suke, suna tausayin mu ba kaɗan ba. Wannan siffar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi wa ya shaidi annabinsa da ita kenan, cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Manzo ya zo muku daga kawunanku, wato mutun ne kamar ku, ba wai cikin aljanu aka turo manzon ba, ba cikin mala'iku ba, a mutun ne irin ku, yadda kuke ci yana ci, yadda kuke bacci yana bacci, kuna magana yana magana, kuna tafiya yana tafiya, mutun ne kamar ku. Azizun alaihi, daga cikin sifofinsa azizun alaihi ma anittum, duk abin da ke jikkata ku ke ci muku tuwo a ƙarya yana masa girma, baya son sa. Harisun alaikum, duk wani abu da zai same ku na alheri yana kwaɗayinsa, yana fatansa. Sa'annan kuma bil mu'minina ra'ufur rahim, ga mu'minai shi mai tausayi ne, shi mai jin kai ne. To haka sauran annabawan Allah subhanahu wa ta'ala suke. To wannan tausayi ne irin na annabawan Allah ya sanya Annabi Musa alaihi salam ya dinga sa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yana komawa da waɗannan salloli ana rage su. To kuma duka annaba, kamar yadda muka faɗi, Allah ya sa musu tausayi ga al'umma. Shi yasa malamai suka ce ba dan haka ba, koda da 50 din ya zo za a yi, domin Ubangiji ya san wa ya halitta. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, ai ya san cewar za mu iyan ne ya turo dan aikensa manzo sallallahu alaihi wasallama da salloli 50 ya taho mana da su. Suka ce koda ma ya taho da 50 din da za a iya, amma jin tausayi da jin kai irin na annabawan Allah, Annabi Musa alaihi salam yasa aka dinga komawa da waɗannan salloli guda 50 ana rage su har suka dawo biyar. Tunda biyar din ma ai da ya ce ba za a iya ba, kuma gashi alhamdulillahi ana yi. Wannan yake nuna kenan koda da 50 din ma aka zo za a iya, da taimako da rahama da jin kai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya taho da waɗannan salloli guda biyar, abin da zai ƙara tabbatar muku ƴan uwa da kimar wannan ibada ta sallah, Allah madaukakin sarki yace ma yubaddalul qawlu ladayya hiya khamsun wa hiya khamsun, magana ba za ta canja ba kuma ba ta canja ba daga gurina, yanda na farlanta su salloli 50 ku je ku yi su a matsayin salloli 5 amma kuma suna da ladan salloli 50 kenan. Yanda dai Allah ya hukunta wannan ibada ta sallah ta zaman to guda 50, yanzu an rage adadin ta amma ladan ba a rage ba. Kenan yanzu duk wanda yayi sallah guda 5 a wuni da dare yana da ladan wanda yayi salloli 50 a wuni da dare. To kun ga wannan yake nuna mana girman wannan ibada ta sallah a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan fa'idar wannan sallah ta 6 a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, a kusan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa tana kankara zunubi kamar yadda muka yi ishara a baya, kamar yadda ruwa yake wanke mutum daga dauda. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, shin kuna gani idan da a ce ɗayanku yana da tafki a kofar gidansa, kullun zai shiga wannan tafki yayi wanka sau 5, kuna ga akwai wani abu da zai saura a jikinsa na dauda? Annabi yake tambayan sahabbansa, suka ce ya Rasulullah, ai ko da so ɗaya zai yi ko so 2 babu wani abu da zai saura a jikinsa na dauda, balle sau 5? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to haka salloli 5 suke, yadda dauda ruwa wanka, yadda wanka ke kawar da dauda, to haka nan salloli guda 5 suke kawar da zunubi zunubai. Ana mun ishara cewa lokaci yana matsanmu, to amma na so da na ambaci fa'idoji guda 10 yanzu 6, to amma dai za mun hakuri in ƙara 2 sai su zama 8 sai mu hakura da sauran 2. Na'am, yanzu mun ambaci na 6 ko na 7. Daga cikin fa'idojin ita wannan ibada ta sallah da kimarta, ba a yadda bawa ya shiga ibadar sallah ba sai bayan yayi alwala ko? Ba a yarje wa bawa ya shiga ibadar sallah ba sai bayan yayi alwala. To mana tambaya, cikin ibadun da aka shar'anta mana, wace ibada ce ba a yadda kai ba sai kayi sallah, ai sai kayi alwala bayan sallah? Na'am, wace ibada ce ba a yarje maka kayi ta ba sai kayi alwala bayan sallah? Akwai wata ibada bayan sallah? Ko da akwai dai malamai ba su yi ittifaki ba, misali akwai tawafi, amma dai babu ittifaki tsakanin malamai irin su abin da ya shafi karatun alqur'ani ko kuma taba qur'ani, nan ma duk ba ittifaki. Amma sallah ba sabani tsakanin malamai kan cewar ba a yadda mutum ya shige ta ba sai bayan yayi alwala. To wannan alwalar da aka shar'antawa sallah, malamai suka ce dalili ne da ke nuna girman ta gurin Ubangiji, saboda ai yanzu in za ka yi azumi ba za a ce sai kayi alwala ba, ko kuma a ce kana azumin alolarka ta warware azuminka ya kare. Akwai haka? Amma sallah, kana sallah alolarka ta warware sallarka ta kare. Sannan ba za a ce in za ka fidda zakka sai kayi alola ba, ko kuma in za ka yi aikin hajji sai kayi alola ba. Amma sallah fa, saboda kimarta da matsayinta, sai aka ce duk wanda zai shige ta dole sai yayi alwala, kuma idan ya zamanto yana cikinta alwalar tasa ta warware, to sallar tasa ita ma ta warware. Wannan fa'idar sallah ta 7 kenan ko? To sai fa'idar sallah ta 8, ba a yarda mutum ya shiga sallah ba sai ya fuskanci alƙibla. Alƙibla ɗaki ne na Ubangiji wanda yake da girma, ɗaki ne na Ubangiji wanda yake da daraja, daki ne na Ubangiji wanda yake da kima. Abin da zai fito mana da kimar al-Qibla wato dakin Ka'aba kenan, ta yadda lokacin da za a haifi ma'aiki manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama, an samu wata hadisa da ta faru, an samu wani abu da ya faru gabanin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, shine wani daga cikin sarakuna na Nasara a yankin Yaman garin Sana'a da ake kiransa Abrahatal Ashram, ya gina makeken coci tunda shi yana addinin Kiristanci, ya gina katon coci cewar duk ibadar da Larabawa suke yi jikin ɗakin Ka'aba zai ɗauko ta daga ɗakin Ka'aba ya dawo da ita wannan coci da ya gina. To su kuma Larabawa suna ganin kima da girman ɗakin Ka'aba, wannan abu sai ya taɓa zukatun Larabawa, ba su ji daɗinsa ba, kuma sun san zai iya yi tunda yana da ƙarfin mulki, mai faɗa a jini kuma duk wanda ya taka ya taku. To shine sai suka yi wani abu na mai da martani, aka samu ɗaya daga cikinsu ya lallaɓa ya je shiga wannan coci da shi wannan basarake wanda ke addinin Kiristanci ya gina, ya je shiga sai bayan gari a ciki. Labari sai iske wannan basarake Abrahata cewar ai wannan coci da ya gina yake so ya ɗauko ibadar da ake a ɗakin Ka'aba wani cikin Larabawa mayar da martani ya zo ya yi ba haya a ciki, ransa sai ya ɓaci sai ya ce to ai ramuwar gayya ta fi ta gayya zafi, shi ai yanzu bayan gari kawai ya zo, ni kuma rusa nasu gurin ibada zan je nayi. Ya yi shiri da dakarunsa da makamansa masu guba masu hatsari, ya ɗebo ƙatti-ƙattin giwaye manya-manya masu tarin yawa wanda giwa tana sa hancinta za ta rusa gini komin tsayinsa. To ba giwa ɗaya ya ɗauko ba, ba biyu ba, ba ɗari ba, giwaye dubbai ya taho da su zai je rusa ɗakin Ka'aba. Lokacin da ya iso dab da garin Makka gabanin ya isa Makka da 'yan kilomitoci da ba su wuce 10 ba, saboda isa da tinƙaho ya yada zango a wannan guri, ya aika aka nemo masa wanda zai tattauna da shi a madadin Larabawa. To sai aka yi kicibus da kakan Annabi Abdul Muttalib Allah maɗaukakin sarki ya hukunta, aka same shi aka taho da shi gurin wannan basarake Abrahata, ya zo suka zauna, ya ce ni fa ga aniyata na zo zan rusa ɗakinku ne da kuke ibada cikin ramuwar gayya bisa ga abin da aka mu, shin kana da wata bukata a guri na? Wannan kaka na Annabi ya ce eh ina da bukata. Mecece bukatarka? Ya ce raƙuma na da ka tura aka koro maka daga Makka, dama gabanin ya shiga da ya da zango wannan guri, ya sa duk wasu dabbobi cikin garin Makka duk an koro masa su, duk dai ya nuna ƙarfinsa da fawarsa, kuma ya nuna ba wanda ya isa ya tare shi, ba wanda ya isa ya hana shi. To shine kakan Annabi Abdul Muttalib ya ce raƙuma na da ka sa aka koro maka daga Makka nake so ka sake min kayana. Ya ce to amma ka bani kunya, ni da nazo zan rusa gurin ibadarka kai ba ta kan ibadarka kake ba, ta kan dukiyarka kake? Ya ce a dukiya wannan mallaki na ne, amma ɗakin ibada kuma na Allah ne, zai kare abunsa. Ya ce ai ba wanda ya isa ya hana ni. Sai ya ce masa ga ka gashi, ya ce a bawa kakan Annabi raƙumansa. Aka bashi ya juya da su ya koma Makka. Ya ce a fiskantar da giwaye inda Makka take, inda ɗakin Ka'aba yake, zai ƙarasa ya je ya aiwatar wa ɗakin Ka'aba. Aka tada su, aka shirya su, mayaƙa suka yi redi, aka yi shiri za a shiga garin Makka. Sai zama duk wata dabba da ake kanta ko ake kora ta tana ɗauke da guziri ko makamai, sai ta turje ta ƙi gaba ta ƙi baya. Aka kaɗa aka rawa suka ƙi gaba suka ƙi baya, aka dake su aka dake su ko gezau, yadda ka san ana dukan ice. Abin sai ba su mamaki ƙwarai da gaske. Idan sun juyar da waɗannan dabbobi wani yanki daban ba yankin Makka ba, sai su fantsama a guje. Idan sun juyo da su yankin Makka sai su ja su tsaya. Al'amari ya charke ma wannan mutumi, kuma atake Allah ya aiko da tsuntsaye da tsakankwami na wutar jahannama suka zo suka jefa musu aka halaka su. Wannan ƴan uwa na nuna mana girman wannan daki na Ubangiji, dakin Ka'aba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa cewar yaghzu jayshul Ka'aba, akwai mayakan da za su zo nan gaba su yaki dakin Ka'aba, har sai sun zo sun yi shiri, sun yi ready, suna shirin afkawa dakin Ka'aba. Fayukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, sai a nitsar da su da na farkon su da na ƙarshen su, duk sai a nitsar da su cikin ƙasa, ba za a bar su su shafi dakin Ka'aba da sharri ba. Me yasa? Saboda kimar wannan daki gurin Ubangiji. To sai ya zamanto dan girman wannan ibada ta sallah, sai aka ce ba za a karba daga gare ka ba sai ka fuskanci wannan daki mai girma gurin Ubangiji. Malamai suka ce wannan yana fito mana da kimar wannan ibada ta sallah, ta yadda in kai kana fuskantar wani guri daban ba dakin Ka'aba ba, Allah ba zai karba daga gare ka ba. To azumi fa, za a ce ba za a karba daga gare ka ba sai ka fuskanci alƙibla, ko kuma a ce zakarka ba za a karba ba sai ka fuskanci alƙibla, ko aikin hajjinka ba za a karba ba sai ka fuskanci alƙibla, duk babu ɗaya cikin waɗannan. Amma ita kuma ibadar sallah, saboda matsayinta a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta ya hukunta cewar ba za a karba daga bawa ba har sai ya fuskanci alƙibla. To wannan ita ce falalar wannan ibada ta takwas ko? Ko ta tara ne? Ta tara ko? Wannan ita ce falalar wannan ibada ta tara. Takwas ne? To ina gamu hakura da takwas ɗin ƴan uwa. Saboda yanayi na lokaci, a gurguje akwai tambayoyi. To yanzu muna da maudu'ai guda biyu za mu ambaci, musamman na ƙarshen yana da muhimmanci. Za mu tsallake na biyun ladubban sallah, sai mu tafi zuwa ga kurakurai cikin sallah, sai mu ambaci ɗan kaɗan daga ciki, sai mu ƙarƙare saboda yanayi na lokaci. Ana aikata kurakurai ƴan uwa cikin sallah, kuma galibi ya zama ruwan dare gama duniya. Galibi yana da wahala ka samu musulmi 100 a ce mutane 60 suna sallah yadda ya kamata, yana da wahala. Idan ka samu musulmi 100 a ciki, a ka tantance ka ciro 20 ko 30 waɗanda za ka iya cewa ka, in na ce 30 ma na faɗi da yawa, don ni na yi sallah a kusa da mutane aru-aru sun fi 50 ko 60. Amma a ciki ba zan iya zaƙulo maka mutane 10 in ce na gamsu da yanayin sallarsu ba. Kaga akwai matsaloli, akwai damuwoyi ƴan uwa a sallah. Na farko, wajibi ne sallah mu samu cikakkiyar nutsuwa a cikin sallah. Ba a so a yi sallah da gaggawa, ba a so a yi sallah wur-wur-wur-wur cikin sakankani, cikin ƴan mintuna an yi an gama. Allah ba ya son irin wannan sallah, ba ya karɓanta. Wajibi ne in za a yi sallah a cika ruku'un sallah. Sannan idan an yi ruku'un a samu cikakkiyar nutsuwa cikin ruku'u. In an ɗago daga ruku'u, ba daga ɗagowa ba ne ake tafiya sujjada, ana so bayan ɗagowan a samu cikakkiyar nutsuwa. Galibi kuma mutane haka suke yi. Mutum yana ruku'u kamar wadda ake tsikararsa da allura, nan da nan za ka ga wur ya ɗago. Yana ɗagowa yadda ka san ingiza shi ake nur, ya tafi sujjada. In ya tafi sujjada kamar wanda ake soka masa allura, nan da nan ya ɗago. Irin wannan sallah Allah baya santa. Allah baya karɓan irin wannan sallah. Wannan yana daga cikin kurakurai da mutane suke yi. Ba sa cika ruku'un sallah, ba sa cika sujjadar sallah. Sa'annan kuma ɗagowa daga ruku'u, in an ɗago ba a samun daidaito, ake tafiya sujjada. Wannan yana hana Allah ya karɓi sallar bawa. Duk wanda sallarsa haka take, to ya san aikin kawai yake, Allah baya karɓa. Domin hadisi ya tabbata, wanda Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya shiga masallacinsa, yana zaune tare da sahabbansa kamar yadda ya saba, yana amfanar da su. Sai wani mutum ya shigo masallacin. Da ya shigo sai ya yi sallah raka'a biyu. Da ya yi sallah raka'a biyu sai ya zo gurin Manzon Allah ya masa sallama. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amsa sallama yace masa irji fa salli fa innaka lam tusalli kuma kai sallah saboda kai wannan sallar da kai baka yi sallah ba sallar da kai nan ba a daukan ta a matsayin sallah wannan mutumi ya koma ya sake yin sallah karo na biyu ya dawo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake masa sallama manzon Allah ya amsa sallamar sa yace masa sake komawa kai sallah saboda kai baka yi sallah ba ya koma ya sake yin sallah karo na nawa karo na uku ya sake dawowa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa sallamar sai sake ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli kuma kai sallah saboda kai baka yi sallah ba yace ya rasulullah babu wata sallah da na iya sama da wacce ka gani din ka karantar da ni to anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana masa yadda zai yi sallah a samu cikakkiyar nutsuwa a tsayuwa a yi kabbar harama a karanta fatiha a karanta abin da ya sawwaka daga alqur'ani a tafi ruku'u yace sannan ka tafi ruku'u kar ka dago daga ruku'u har sai ka daidaita cikin ruku'u kenan yanzu wanda ya tafi ruku'u bai samu daidaito cikin ruku'u ba bashi da sallah dan yana cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafa ma wannan bawan Allah yace sannan ka dago daga ruku'u har sai ka daidaita a tsaye kenan yanzu wanda ya dago daga ruku'u bai samu daidaito a tsaye ba yana dagowa ya tafi sujjada bashi da sallah annabi sallallahu alaihi wasallama yace in ka daidaita a tsaye sai ka tafi sujjada idan ka tafi sujjada sai ka daidaita cikin sujjada kenan wanda bai samu daidaito cikin sujjada ba yana sujjada ya dago bashi da sallah Annabi ya ce sai ka dago daga sujjada har sai ka daidaita a zaune ba daga dagowa wur ka tafi ka koma sujjada ta biyu ba galibi kuma ana haka ya ce sai ka koma sujjada ta biyu har sai ka samu daidaito idan ka dago to sauran sallolinka ma'ana sauran raka'o'in duka sai ka yi haka yanda na karantar da kai idan ka yi haka to sallarka cikakkiya ce kuma karbabbiya ce gurin Ubangiji subhanahu wata'ala to wannan yana daga cikin kurakurai da mutane suke yi a cikin sallah rashin samun nutsuwa da daidaito a rukunai na sallah tsayuwa da kuma ruku'u dagowa daga ruku'u sujjada zaman da ake tsakanin sujjada guda biyu wannan na daga cikin kurakurai da mutane suke yi a cikin sallah sai bangare na biyu dama nace zamu lissafa ko abubuwa guda uku bangare na biyu cikin bangarori na kurakurai da mutane suke yi a cikin sallah shine a yayin da aka tafi sujjada yanayin yadda mutane suke aje hannayensu a sujjada nan ma ana samun kuskure wasu sukan kwantar da damatsunsu a ƙasa su ajiye su gabaki daya a ƙasa annabi ya hana in an zo sujjada ayi haka annabi ya ce an umurce shi yayi sujjada ne kan gabbai guda bakwai inji annabi sallallahu alaihi wasallama na farko ya ce goshinsa sai ya yi ishara goshi da hanci kaga wannan na farko kenan na biyu tafukan hannu kenan ba wai duka hannun ake ajewa a ƙasa ba a tafukan hannu ake durawa a ƙasa a in aka yi haka an dura hannu gaba daya a ƙasa amma tafukan hannu waɗannan fararen nan su ake durawa a ƙasa waɗannan guda biyu kaga an samu nawa an samu uku ga goshi da hanci daya ga tafukan hannaye guda biyu an samu uku sannan ga gwiwowi guda biyu an samu biyar ga yatsu nan na kafa guda biyu an samu bakwai a kansu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace an umurce shi yayi sujjada a kansu sannan har ila yau a wannan gabar ƴan uwa a lokacin sujjada ba a so mutum waɗannan damatsin hannayensa ya sanya su karkashin cikinsa ba a so wannan ma kuskure ne wanda annabi ya hana a yi irin wannan sujjada ɗin mutum ya sanya damatsin hannayensa ya sanya su karkashin cikinsa a ana so ya buɗa su ci gashin kansu kowace gaba a jikinka a yayin da kai sujjada ana so ta ci gashin kanta kar a jingina ta zuwa ga wata to shi yasa ba a so da dantsan hannunka ka matsa jikin haƙarƙarinka ko kuma ka sa su karkashin cikinka ba a so sannan ba a so mutum cikinsa da cinyarsa su matse
an fi so ya bada gap kamar da yanda nayi bayani kowace gaba ana so ta ci gashin kanta a yayin da bawaye sujjada saboda wannan lokaci ana so kowace gaba ta zama tarisinawa ubangiji shine ma'anar sujjada din ai ta tarisinawa ubangiji ta dankwafi ga ubangiji kar ta dofanu da watanta ita ma ta ci gashin kanta tana mai girmama ubangiji subhanahu wataala haka malamai suka bayyana to saboda haka wannan kadan daga cikin kurakurai da ake yi a cikin sujjada sai na karshe abu na karshe wannan kuma abu ne wanda yake da girma wanda sai mutun yayi da gaske shine a lokacin da aka shiga sallah mutun zai shiga sallah gashi nan dai kana ganin sa sallah yake amma ya tafi wata duniyar daban yana lissafin wani abu daban yana tsarawa yanzu zan yi kaza in na fita zan je guri kaza zan siyo kaza nayi kaza ai kuma in na fita din nan yau ina ga miyar taushe zan yi ina ga koda tuwon shinkafa duk a cikin sallah ake lissafin nan dan aika yaro ina ga ya siyo min tumatur na 200 kamar na 200 dai zai isa kuma duk ana cikin sallah ake wannan shirye-shiryen da tsare-tsaren kuma ba za a fara ba sai an shiga sallah to wannan ba karamin rage valu na sallah yake ba a gurin ubangiji shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da yawa daga cikin masu sallah akwai wanda ba abin da zai fita da shi cikin sallar sa sai 1/10 yanda a ce an yi jarabawa an yi test a aji kin ci 1/10 kin fadi ko kin yi nasara ko 2/10 kika ci ko 3/10 kika ci kin fadi to ina ya ga a ce 1/10 to da yawa daga cikin masu sallah bai fi 10% ake samu a sallah ba kin yi sallah misali a ce za a baki lada 100 an baki lada 10 ai kin fadi warwas ko 20 aka baki kin fadi warwas to yana daga cikin abin da ke rage ladan sallah lashin halartu da zuciya a yayin sallah din wato karancin kushu'i cikin sallah shi yasa Allah ya ce mu'minai sun rabauta su ne su wane ne mumine daga cikin sifofin su yace alladhina hum fi salati mukhashi'un su ne wanda ake samun kushu'i cikin sallar su saboda yanzu suna ganawa ne da mahaliccin su dole ne su halarto da zuciyar su kan wannan ganawa dan me dan girman mahaliccin su suna gana da shi saboda haka zuciyar su ba za ta kada ta tafi wani guri ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cikin hadisi hatsarin wannan al'amari yace awwalu ma yurfa'u min ummati al-khushu hatta la tara fiha khashi'an farkon abin da za a fara cirewa cikin al'umma ta ita ce kushu'i anan kuma shaydan yayi rabo akan al'umma har a wayi gari ba za ka ga mai sallah da kushu'i ba duk wanda za su shiga sallah za ka ga babu kushu'i babu halarto da zuciya ana sallah amma zuciya ta tafi yawo kuma wannan galibi ya zama ruwan dare haka ne cikin al'umma wata kissa da zamu karkare akan ta ta Imam Abu Hanifa Allah masa rahama ya rasu shekara ta 150 bayan hijira yana cikin a'immatul madahibil arba'a jagorori na mazhabobi guda hudu da ake da su wanda ilimin su yawa su a duniya Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi'i Imam Ahmad bin Hanbal waɗannan malamai guda hudu Allah ya sanya albarka cikin rayuwarsu Allah kuma ya albarkaci ilimin su. To Imam Abu Hanifa shine na farkon su dan duk ya riga su rasuwa. A zamanin sa wani mutum ya kawo masa korafi kan cewar ya je ya toni rami ya burna kudin sa. Su a wancan zamani ba su da banki da mutum zai je ya ajiye kudi. Idan mutum yana so ya ajiye kudi sai dai ya toni rami ya burne inda ba wanda ya sani duk sanda bukata ta taso ya je ya toni rami ya dauki abin sa. To shi wannan mutum ya toni rami ya burna kudi mai tarin yawa. Kamar yayi ajiya kenan to lokacin da bukatuwa ga wannan kudi ya taso sai yazo yana kokarin ya fito da kudin kuma sai mance actual a ina ne ya burna kudin sai toni nan bai gani ba ya toni can bai gani ba shi kuma jikin shi yana bashi dai ba wani ne yazo ya tona kudin ba amma dai kudin yana nan shi kuma ya mance takamaimai a ina ya burna kudin hankalinsa sai ya tashi ya toni nan ya toni can ya toni can duk bai ga kudin ba kuma ya san cewar ba wani ne ya zo ya toni ya tafi da shi ba sai je samu Abu Hanifa Allah madaukakin sarki masa rahama yace ya imam nazo da fatawa yace bismillah yace na burna kudi shekaru kaza baya yanzu kuma ina bukatar kudin na kasa tantance ta kamaimai a ina na binne Abu Hanifa yayi dariya yace ta wannan ba tambaya bace ta addini balle malamin addini ya baka amsa amma tunda ka zo da ita ga malamin addini kun san wani abun ban mamaki duk wani abu da ya taso wa mutun da na addini da na ba na addini ba kan malamai ake yi duk wani abu da zai taso wa mutun sai kaga kan malamai zai a kasuwar sa ce a sana'ar sa ce harkokin gidansu ne wane ne duk sai kaga kan malamai za a yi harkar siyasa duk sai kaga kuma a hakan ne zaka ga mutane suna cewa wai a bambanta siyasa da addini alhali shi kansa dan siyasa in abu ya tarke masa sai yo kan malamai sun san cewar addinin da yana da ruwa da tsaki akan komai da komai to shine Abu Hanifa yace wannan dai ba mas'ala bace ta addini amma tunda ka zo guri na ni kuma malamin addini ne zan baka shawarin da nake ga shine ya dace ce yanzu ka tafi abunka ka kwantar da hankalinka idan dare yayi kai alona kawai ka shiga sallah yace shikenan sai in yi me yace shikenan yace ba wani abu da zan ce ba wani abu da zaka yi kawai kai dai kai alwala ka shiga sallah ina ta mamaki me alakar gano inda kudinsa yake da kuma alola da shiga sallah to amma tunda shawari aka bashi kuma abin da ya kawo shi kenan sai karbi wannan shawari da dare ya ratsa sai alwala ya shiga sallah yana shiga sallah bai fi minti 5 da shiga sallah ba ya tuno inda ya burna kudin ya fita ya je ya toni kudinsa ya dawo gida yana ta murna ranar ma ko bacci bai ba dan murna da gari ya waye sai kamo hanya sassafe sai ta wurin Abu Hanifa yace ya imam na samu kudi na Abu Hanifa yace to na maka murna yace to amma abun da ya daure mun kai ya akai ka gano cewar shiga sallah zai sa in gano yace saboda a duk lokacin da bawa ya shiga sallah shedan ba zai barshi ba zai ta kawo masa musamman abubuwan da yafi bukatar su zai ce masa ga kaza fa kazan nan fa baka yi ba kuma sai ya duba abin da kafi bukata sai shigo maka da shi saboda me saboda kar kai sallar yadda ya kamata to shi kuma shedan yanzu kai ya san damuwarka ita ce kudinka da yanzu duk wani abu da zai kawo ma ba zai nasara akan ka ba cikin sallarka to amma matukar ya bijiro maka da abin da ya shafi kudinka ya san 100% zaka bada hankali sai hankalinka ya bar cikin sallarka sai ya tafi can to shi yasa na baka wannan shawari to kaga wannan ba karamin kalubale bane gare mu mu masu sallah to dole ne duk wani abu da zai taimaka mana a yayin sallah mu halarto da zakatunmu muna kokarin sa muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayen sa kyawawa da siffofin sa madaukaka abubuwan da muka faɗa Allah karba daga gare mu ya nauyi mizanin mu da shi ya sanya shi cikin kyawawan ayyukan abubuwan da muka faɗa Allah amfanar da mu da shi da su a duniyar mu da lahirar mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دكتور من أقودي الله ساكا دالكيري دك أبن دماني يكما تفعل لا يفعل kuma da mun ce ba za mu karanta tambaya ba saboda ƙurewar lokaci amma me shawarar ku to malam mai tambaya ta farko sun fi so su tambayin nan fa na haddace ta ce malam mai hukuncin matar da yarinya ce ta tsawa uwarta sai da uwar ta faɗi sabon tsoruta
kya girma
ta wannan ta shiga uku ta lalace ta kade har buzunta ki tsawa wa mahaifiyarki saboda firgita har ya kai ta ga faduwa wannan rayuwarta ba za ta taba albarka ba wallahi mun san wace ce uwa kuwa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi annabi cikin mutane kakaf wane ne yafi cancanta in kyautata masa mu'amala annabi sallallahu alaihi wasallama yace masa ummuk mahaifiyarka yace to bayan mahaifiyata kuma saiwa annabi sallallahu alaihi wasallama yace ummuk sai mahaifiyarka yace bayan ita fa saiwa annabi ya sake maimaita masa yace ummuk ana hudu sai yace masa abuk sai da ya maimaita uwa har sau uku dan me dan kima da matsayi na uwa da irin wahala da ta sha na daukan cikin da watanni tara rauni kan rauni ta zo ta haife shi nan ma dai bata huta ba tana shayar da shi tana kula da shi kuma a ce a yau yatta hatta mata tsawa tsawon da zai sa saboda firgici ta fada a ƙasa kaga wannan ya rayuwarta ba za ta yi albarka ba Allah shiryar da ita Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani gurare guda bakwai ya ja hankalin mu mu bayinsa kan biyayya wa iyaye wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an Allah sai ya ce wa bil walidaini ihsana ku bauta wa Allah kar ku yi shirka da shi ko kadan iyaye kuma ku kyautata musu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana Allah ya yi hukunci karka bauta ma kowa sai shi iyaye kuma ka kyautata musu idan muka kula da ayoyi guda biyun nan da muka karanta Allah ya biyo bayan ambaton kyautata wa iyaye bayan ambaton kadaita shi da bauta malamai suka ce wannan yake nuna haƙƙin da yafi kowane haƙƙi girma shine na Ubangiji sai wanda yake biye masa haƙƙin iyaye na ma'aiki kuma yana jone tare da na Ubangiji shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah to sai wanda yake biye musu kuma haƙƙin iyaye to ƴan uwa duk wanda ya zamanto baya girmama iyayensa alhali Allah ya ce wala taqullahuma uffin sannan ya ce wala tanharhuma kinga ke kin saba wa mahaifiyarki kin mata tsawa Allah kuma ya ce wala tanharhuma kalma komin kashanta Allah ya ce kar ka fada musu irin ka ko irin wannan Allah ya ce kar a gaya musu shine wala taqullahuma uffin misali mahaifiyarki tayi abu ko tsufa ko kina ga gidadanci ko kuma batai boko ba ko ba wayewa ki ce ka Allah ya ce ko irin wannan kar a fadi to ina ya ga tsawa kalmar da zaka fadi wacce take nuna kamar ta gaza ko kashe Allah ya ce kar a fadi to ina ya ga wacce za ta yi tsawa wa mahaifiyarta wallahi rayuwar irin wannan ba zai albarka ba kuma za ta je ta hadu da Ubangiji kuma za ta rayu cikin fushin Ubangiji saboda haka yanzu shawarin da zan ba ma wacce ta yi wannan tsawa wa mahaifiyarta ta saba wa Ubangijinta wanda ranta ke hannunsa ta saba wa Ubangijinta wanda take shakar iskarsa iskar nan da take kada kike shaka na Ubangiji ne kasan nan da kike taka ta Ubangiji ce lafiyar da kike kai kawo da ita kai muryar ma da kike amfani da ita wajen tsawa wa mahaifiyarki ta Ubangiji ce Ubangiji ne ba kin yaga dama Allah sai ya dauke muryar mu ga ta fadi mu ga da me zaki wa mahaifiyarta ki tsawa wani wata ai bebiya ce ai mun san bebiya ko ita ce wacce bata iya magana to ke ma idan kika ci gaba da rayuwa irin haka kina tsawa wa mahaifiyarki wallahi Allah ga dama sai ya dauke muryar a ga da me zaki tsawa wa mahaifiyarki Allah sai ya dauke abin sa shi ya bamu bakin muke magana da shi ya bamu idanu muke kallo da shi ya bamu kunnuwa muke sauraro da su ya bamu kafafu muke takawa da su ya bamu lafiya da muke tasirantuwa da su kuma mu yi amfani da waɗannan ni'imomi da Ubangiji subhanahu wataala ya mana wajen saba masa alhali shi ya ce wala taqullahuma uffin iyaye karka gaya musu komin kashin kalma wala tanharhuma karka musu tsawa kuma ki tsawa wa mahaifiyarki ki saba wa Ubangijinki gashi nan kina kai kawo cikin ni'imominsa wanda ba za su kididdigu ba wanda ba za su lissafu ba Allah shiryar saboda haka kin yi babban zanubi ne wannan yana cikin kabiratun min kaba'irud dhunub ki gaggauta tuba ga Ubangiji subhanahu wataala wannan na farko kenan na biyu ki nemi afuwa gurin mahaifiyarki matukar mahaifiyarki bata yadda da ke ba Ubangiji ba zai taba yadda da ke ba matukar mahaifiyarki tana fushi da ke Ubangiji ma yana fushi da ke saboda haka dan ki kubuta ki tsira daga fushin Ubangiji subhanahu wataala ki je ki nemi yardan mahaifiyarki ki nemi afuwarta ki bata baki kin yi kuskure sharrin shedan ne ba kya fata haka ya sake maimaituwa nan gaba idan kika yi haka ta miki afuwa to Ubangiji ma zai miki afuwa amma idan baki haka ta miki afuwa ba Ubangiji yana nan yana fushi da ke Allah ya tsiratar da mu
wannan tambaya ita ce ta ƙarshe saboda gaskiya muna kiyaye wasu abubuwa wasu ku suna tafowa ana ba su lokacin da za su koma tunda kuna ƙarƙashin manajan ku ne wasu kuma in kika makar wajen abinci aka samu matsala ba ruwan mala sai dai Allah sauke malam tambaya ta kusa ta karshe sauran kuma Allah da gobe za a amsa su malam mace za ta yi sallah ba riga a jikinta wai sallah ta ta tayi ta yi sallah ba riga a jikinta
mace za ta iya sallah ba riga in dai ta sitirce jikin nata misali ta dora hijabi daga sama ya rufe ta za ta iya yin sallah ba riga akwai wata fatawa da naji wasu malamai cikin mata suke bayarwa maras kan gado cewa wai kuskure ne mace ta sa hijabi kawai ta yi sallah babu riga a jikinta sai suke kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa la yusalliyanna ahadukum wa laysa ala atiqaihi shay'un kar dayan ku yayi sallah babu komai a kafadin sa wannan ba hadisin ba mata ake nufi ba maza ne tunda namiji Aisha ba a shar'anta masa sa hijabi ba in yazo sallah to kar ya ga cewar annabi ya ce ai al'aurar da namiji daga cibi yace zuwa guiwa ta to yanzu in na sa sutura daga cibi zuwa guiwa ai zan iya zuwa in yi sallah annabi yace a la yusalliyanna ahadukum wa laysa ala atiqaihi shay kar dayan ku yayi sallah ba komai a kafadin sa ma'ana sai ka sa rigar da akalla ta rufe maka kafada amma mace kan ma ai ba ta yi sa ta yi sallah wuyanta a waje ba ko ba haka ba to saboda haka idan ta sa hijabin ta daga kanta ya rufe mata har ƙasa koda bata sa komai ba a jikinta inda ya rufe har ƙasa ya sauka tai sallah sallar ta tayi dama muhimmi a rufe jikin to ta rufe jiki shikenan to abinda mallam yake bayani shine wani irin hijabi me kauri ko me sharashara akwai bambanci tsakanin sutura sallah da sutura fita waje sutura sallah koda mai sharashara aka sa indai a cikin gidanki ne baki da matsala dama abin da aka kyamata shine in zaki fita waje ki sa sutura wacce take mai sharashara ko ki sa sutura mai matsa jiki ko ki sa sutura mai kwalliya wacce za ta iya jan hankalin wani to wannan an haramta wa mace amma a cikin gidanki ko ta irin sutura kika sa a mai kwalliya ce a mai matsa jiki ce a mai sharashara ce in dai ta rufe miki al'aurar ki gabaki daya banda fiska da tafin hannu kikai sallah sallar ki tayi a cikin gidanki waje ne in zaki fita ki kula da wani irin sutura zaki saka saboda haka za ta iya yin sallar ta babu riga wannan daidai ne wallahu ta'ala a'lam
doctor muna godiya kwarai Allah saka da alkhairi kafin mu yi addu'a akwai wata bayyawar Allah su biyu sun tafi da mijinsu nan bai da lafiya kuma ga tsanani na rayuwa maganin da zai saya ma ba shi da namar saya ballantana ai maganar abinci to sun bar mijin a bakin hanya nan bakin gate sun shigo sun sanar da shugabannin fanwa su kuma shugabanni suka ce to a sanar da ƴan uwa waɗanda suke gunnan haddani haddamu yawa a taimaka waɗannan bayan Allah da abin da za su yi magani ko a su ci abinci ga jami'an fa wannan a zaune su za a iya tunkara a basu muna fata za a taimaka fi sabilillahi taimakekeniya a musulunci wallahi ba ƙaramin abu ne mai alkhairi ba mu yi iyakar iyawar mu dinga fidda ƴan uwanmu da suka cikin basifa da ɗan abin da bai taka kara ya karya ba mu sani idan kana da ɗan uwanka ya shiga cikin fitina kuma kana da damar da zaka fidda shi baka fidda shi ba horai wannan abin ya masandiyar mutuwarsa wallahi sai Allah ya tambaye ka jininsa to muna addu'a Allah ta'ala ya taimake mu ya tabbata alkhairi a rayuwar mu a taimaka bayin Allah wanda ba su da shi wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kada a manta akwai rashe-rashe da aka yi da yawa a garin nan mu sanya wanda suka rasu a cikin addu'a Allah gafarta musu kamar na muka faɗa a farko akwai yayar Malam Nasiru Muhammad Jello akwai Jawad Garba wanda yake Badal wanda ya kone a Kaduna a Kaduna an kawo shi a gidan Sanja akwai kuma Libdin Katago dan uwa ga Hajjia Sumarka Abbas Siriki ga Rahi Hajjia Rahima tana ɗaya daga cikin shugabannin mu to Allah ya karɓa rayuwar su shi din za a jinada sa karfe 2 saura kuma duka an yi jinada su muna addu'a ubangiji Allah ta'ala ya gafarta musu wanda ba su da lafiya Allah ba su lafiya ya'ya da suke neman mazaje na gari Allah ba su mazaje na gari da warawanmu da suke neman malaje na gari su ma Allah ba su maje da gari an raba sai kamar addu'a
na bi eh
to ga taimakon alaramma da ni
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ya Allah muna tawassali littafinka mai girma da ayoyinka tsarkaka da mu karanta a wannan muhalli duk buƙatun mu alkhairi Allah ka biya mana wanda ba su da lafiya muna tawassali ya Allah ka ba su lafiya wanda suka rasu yayin mu da kuma ƴan uwan mu a wannan gari namu mai albarka ya Allah muna tawassali da wannan littafin maka mai girma Allah ka musu rahama a wannan wata naka na rahama da rahamarka ya mai rahama ya mai jinƙai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin. Thank you.